Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asari ya 1 ga watan Nuwamba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan haka. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarin.
‘Yan gudun hijirar ƙasar Burundi sun ce ba su gamsu da matakan tsaron ƙasarsu ba da har za su koma. Duk kuwa da kiraye-kirayen da shugabannin Burundi da wasu na ƙasashen Afirka ta tsakiya suka yi akan cewa su koma. Ƙasar Myanmar na zargin Bangladesh da jinkirta mai da musulmin Rohingya ƙasarsu bayan da aka tilasta musu guduwa don kaucewa mummunan farmakin da sojojin ƙasar suka kai masu. Jami'an kiwon lafiyar ƙasar Yemen sun ce an kashe akalla mutane 26 a wani hari da jiragen saman yaƙi suka kai a arewa maso yammacin ƙasar.
To ko bayan kun gama jerin labaran za ku ji cewa wani kamfanin makamashin nukiliya ta ƙasar Rasha ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar samar da wutar lantarki a Najeriya. To ko menene masana ke faɗa ga wannan yarjejeniyar?
Idan aka sake shiga Rasha, su suna da kyakkyawan niyya, amma mu daga nan da zamu aiwatar da su muna da sa rai. Wannan sa ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma.
To sai kuma wannan rahoto da ke cewa an yi kira ga hukumomi a ƙasashen Afirka su taimaka wurin magance matsalolin sufurin jiragen sama musamman ma tsakanin ƙasashen na Afirka.
Kididdiga ta nuna cewa zirga-zirga tsakanin 'yan Afirka da a cikin Afirka kashi 15 ne cikin 100 zirga-zirga da ake na jirgin sama a faɗin duniya. Wato ma'ana mu 'yan Afirka muna ziyartar junanmu kashi 15, muna ziyartar Turawa da mutanen Asiya da mutanen Amerika kashi 85.
To haka kuma za mu kawo muku rahoto akan tattaunawa da ministocin ƙasashen waje a yankin Sahel wanda suke halarta a nan Amurka. Mu ji abinda ake tattaunawa a wurin wanda ya danganci sha'anin tsaro wanda ke ƙara huskantar matsaloli a wannan yankin. Bayan haka Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago, sai kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan gudun hijirar ƙasar Burundi sun ce ba su gamsu da matakan tsaron ƙasarsu ba da har za su koma. Duk kuwa da kiraye-kirayen da shugabannin Burundi da wasu na ƙasashen Afirka ta tsakiya suka yi akan cewa su koma. Wasu 'yan gudun hijira da suka yi magana da muryar Amurka sun ce suna gudun fushin gwamnatin ƙasar idan suka koma Burundi, inda shugaba Pierre Nkurunziza ke ci gaba da kasancewa akan karagar mulki. Bayan da ya bijirewa kiraye-kiraye daga ƙasar da kuma ƙasashen waje akan sake tsayawa takara karo na uku a shekarar 2015. Jacqueline Nduwayezu, wata tsohuwar malamin makarantar sakandare, na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sansanin 'yan gudun hijirar Mahama a gabashin Rwanda da 'ya'yanta guda 6. Nduwayezu ta faɗawa wani wakilin muryar Amurka da ya kai ziyara sansanin kwanan nan cewa, "Muna nan ne saboda babu tsaro a ƙasarmu." Ta ƙara da cewa ba don jin daɗi muka yi tafiya mai nisan gaske muka bar gidajenmu da ƙasarmu ba, amma saboda barazanar da aka yi mana. An kashe mutane kuma har yanzu ana kan kashe su, abin ne sa a ramuka ko a jefa su a koguna.
Ƙasar Myanmar na zargin Bangladesh da jinkirta mai da musulmin Rohingya a ƙasarsu bayan da aka tilasta musu barin ƙasar don kaucewa mummunan farmaki da sojojin ƙasar Myanmar suka kai musu. Wani mai magana da yawun ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ya faɗa wa jaridan Global News Light, mallakar gwamnatin ƙasar a yau Laraba, cewa Bangladesh na jinkirta ta fara shirin maida 'yan gudun hijira bayan ta sami agaji na dala miliyan 400 daga ƙasashe da suka ba da gudunmuwa don faɗaɗa matsugunai wanda aka ware wa 'yan ƙabilar Rohingya da suka kai 600,000 da suke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da suke cikin makil da jama'a. Zuwata ya ce yanzu muna tsoron kada Bangladesh da jinkirta shirin maida yan gudun hijira na Myanmar bayan sun karbi waɗannan makudan kudaden. Ya kara da cewa Myanmar na jira ta samu sunaye yan Rohingya dake Bangladesh a hukumance. Ya kuma ce kasar ta amince da ta karbi yan Rohingya muddin suka nuna cewa sun taba zama Myanmar.
Jami'an kiwon lafiyar kasar Yemen sun ce an kashe akalla mutane 26 a wani hari da jiragen saman yaki suka kai a arewa maso yammacin kasar. Farmakin ta sama da aka kai yau Laraba ya shafi wani otel da kuma wata kasuwa da ke makwabtaka da shi a lardin Sada wanda ke kusa da kan iyakar kasar da Saudi Arabia. 'Yan tawayen Houthi da suke rike da babban birnin Yemen tun shekaru uku da suka gabata sun dora laifin harin jirgin saman yakin akan hadakar dakaran da kasar Saudiya ke jagoranta. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun zargi dakaran haɗin gwiwar da laifin kai harin bom a unguwannin fararen hula tun lokacin da suka fara kai farmakinsu don taimakawa gwamnatin Yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita a watan Maris na shekarar 2015. Rikicin Yemen dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 10,000 ya kuma haddasa matsalar taimakon jin kai.
Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a birnin New York na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani direba da ya hayar mota a kurikura ya bi ta kan mutane a kan hanyar da aka ware don masu hawa keke jiya Talata a wani harin ta'addanci mafi muni da ba a taɓa ba a ƙara gani irinsa ba tun bayan ta'addanci da aka kai a birnin ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001. Akalla mutane 8 ya kashe, wasu 11 kuma suka jikata abinda magajin birnin na New York Bill de Blasio ya kira harin ta'addanci mai tsoraci wanda ya auna fararen hula. Kwamishinan 'yan sanda a birnin New York James O'Neill ya ce wajen karfe 3:05 na yamma agogon yankin wani mutumin da ke tuka wata mota a kurikura da ya dauka don haya ya kutsa hanyar da keke ke bi ya bi ta kan mutane da wasu keke masu wato wanda suke tafiyar ƙasa a cikin birnin. Motar kuma ta yi karo da wata motar daukar 'yan makaranta inda mutane biyu suka jikata, ƙananan yara kuma biyu suka jikata. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya da wani kamfanin Rasha sun rattaba hannu a kan gina tashoshin samar da wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a ƙasar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Najeriya ta ce wannan shirin zai samar da wuta mai ƙarfin megawatt 4,500 na wutar lantarki a Najeriya. Ga wakilinmu Babangida Jibrin daga birnin Lagos da ƙarin bayani.
Kamfanin na gwamnatin ƙasar Rasha mai suna Rosatom ya sanar cewa zai taimaka wajen gina cibiyar samar da hasken wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a wata yarjejeniya da aka fara tun a shekara ta 2015 da samar da tashoshin nukiliyan guda 4 da aka ce kudinsu zai kai dalar Amurka biliyan 20 tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da makamashi ta Najeriya, wato Nigerian Atomic Energy Commission. 'Yan Najeriya da sauran masana dai sun yi ittifaƙi kin cewa matsalar rashin ci gaban Najeriya na da nasaba ne da karancin wutar lantarki wanda kawo yanzu gwamnatin ta ce tana kokarin samar da megawatt 4,500. Karfin wutar lantarkin da masana ke ganin yayi wa Najeriya kadan idan aka yi la'akari da yawan al'umman Najeriya da kuma wutar lantarkin da wasu kasashe da basu kai Najeriya ba ke samarwa a cikin gida. Kome ka haifar da karancin wutar lantarkin a Najeriya? Mr. Babatunde Raji Fashola shine ministan hasken wutar lantarki, ayyuka da kuma gidaje a kasar.
Transmission and generation have gone up. I am convinced that distribution will come because we know what to do. We know it's transformers to the last mile to your homes.
Yace kara manta akwai matsaloli da dama fulan da kuma har yanzu ake ci gaba da fuskanta. Gwamnati tana iya bakin kokarinta wajen magance wannan matsala a dan gajeren lokaci a nan gaba. To sai dai kuma a yanda gwamnati ke tunanin fara amfani da makamashin na nukiliya wajen samar da hasken wutar lantarki masana harkokin wutar lantarki a ƙasa na ganin gabata yayin gwamnati ta yi amfani da sauran makamashi da take da shi a ƙasar kamar yarda Professor Shehu Abdullahi Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha a jihar Niger ya sheda mani
idan aka yi maganan ilimin nuclear yana da bangarori da dama ana yin shi da wurin makamai ana yin shi wurin bada haske ana yin shi bangarori da dama da aka sani to idan matsalar ai ba matsalar kawo wannan bane matsalan muna da kyakkyawan niyya na wannan idan ba haka ba ai ko yanzu da muke ta fama da bige-bigen nan muna da ruwa muna da hasken rana kai Allah ya mana albarkatun da duk duniya ba su da wani albarka irin wannan albarka shine guda biyu duk inda ka taba a ƙasa zaka yi amfana shi sannan duk dan Najeriya da ka duba zaka same shi ingantacce jajirtacce wurin neman yin aiki da yake kyautiye to kaga madauki a jokuta kamfani ne na tama da karaba da rashi aka fara yi aka zo shagari lokacin su 79 an ci kaso 92.3 wurin kammala wannan al'amari amma da ƴan Najeriya marasa zuciya da tunanin Najeriyan a gaban su suka zo suka shiga har yanzu an kasa cimma nasara a ƙarshe ma an rugurguza gurin ne yanzu ake nema a sake ta da shi to wannan ya nuna idan aka sake shiga rasha su suna da kyakkyawan niyya amma mu daga nan da zamu aiwatar da su muna da san rai wannan san ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma
yanzu dai a yayin da gwamnatin ke ta kokarin ganin an samar da hasken wutar lantarki a kasar a waje daya gwamnati ta bayyana kudurinta na ganin cewa an sake lali game da sayar da tashoshin samar da hasken wutar lantarki ga yan kasuwa ganin yadda yan kasuwan suka gaza wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na kasar yanzu haka ma dai masu amfani da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya na kokawa ne dangane da ƙarancin tsada da kuma ƙarin kudin wuta da wayannan kamfanoni ke yi ba tare kuma da samar da hasken wutar lantarkin ba baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos
to madalla a gaida baban gida jibrin ministocin kasashen waje a yankin Sahel suna wata tattaunawa a nan birnin Washington DC akan lamarin tsaro da ke ƙara tabarbarewa a yankin wanda ya sanadiyan kashe wasu sojojin Amurka guda hudu a watan da ya gabata. Wakilinmu Hafsa Dan Mai Soro tana wurin yanzu haka kuma za mu ji abin da ake tattaunawa a wurin. To Hafsa, ko ina kike ne yanzu?
To ina wannan wani guri ne da ake cewa Center for Strategic and International Studies wa'annan ministoci ne suka zo ministocin ƙasar waje na ƙasashen Afrika guda biyar wanda suke kiran kansu da G5 Sahel akwai minista Abdoulaye Diop na ƙasar Mali akwai Alpha Bai na Burkina Faso sannan akwai kuma Ibrahim Yakubu na Niger akwai kuma Hussein Ibrahim Daha na Chad su ne suka zo suka saboda su zo su yi bayani akan sojojin Niger sojojin Afrika guda biyar da aka kashe a Niger Amerika kai
to menene muhimman abubuwa da suka tattauna a wannan taro
to muhimman abubuwan da suna dan da yawa na farko shine sun nuna cewa akwai babban dalilin da yasa wannan abu ya faru shine rashin tsaro kuma sun yi kira da gwamnatin Afrika ta gwamnatin Amurka da ta taimaka musu da kuɗi ba wai ta taimaka musu ba roƙo suke yi ba suna gaya musu ne saboda sun ce wannan abu ya shafi duniya ne gabaki daya ba wai ƙasar su kaɗai ya shafa ba idan Amurka za ta sa musu hannu da wasu ƴan kuɗaɗe haka su dafa su za su kawo sun ce su za su kawo sojoji amma abin da ba su da shi shine kuɗin da za su taimaka wa waɗannan sojojin kan yin aikin tsaro da zai sa ba a ƙara samun irin waɗannan matsalolin ba
to da yake na Amerika ake
lutun kuɗi har naira miliyan dalar Amerika miliyan 750 amma sun ce ba wai suna roƙon Amerika bane ba da ta zo su da a'a suna gaya musu ne saboda wannan abin ya shafi duniya ne gabaki daya ba wai ya shafi su bane ba su kadai
to da yake na Amerika ake yi kuma na san duk yadda akai ba za a rasa wakile daga gwamnatin Amerika ba me suke faɗi ta bangaren gwamnatin Amerika din
eh to su dai yanzu haka ba su abin da suka ce suna son a yi musu bayani ne akan abin da ya faru a can to su kuma sun zo sun yi bayani da dalilan da yasa hakan ya faru shi wa'annan suka zo amma yanzu magana da ake yi su jami'an Amurka ne yanzu za su yi magana yanzu su wa'annan suka gama nasu bayani
To ban sani ba ko kun samu dan tattaunawa da wasu mahalartan kafin su zauna ku ji irin ainihin muhimman abubuwa da suke bukata bayan taimakon kuɗi.
Eh gaskiya ban samu tattaunawa da su ba saboda ba su zo a daidai kan lokacin an ce za a fara ni karfe 9 to taron ta dan wuce saboda haka suka zo a gaggauce suka zazzauna yanzu haka ma ba a gama tattaunawa yanzu sun gama bayani ne yanzu na fito waje ne ina maka bayani domin su kuma mutane su ta tambayar su abubuwa.
To yaushe ne za a gama wannan taron? Taro ne na wuni ɗaya koko na kwana nawa?
Ni da mintuna kalilan ina tunanin nan da minti 10-15 za a kammala. Sannan na manta ban gaya maka ba sun yi magana kuma akan Libya sun ce Libya tana cikin abubuwan da suke tunzura wato rashin tsaro a kasashen nasu. Tashi guda biyar din sun haɗu ne saboda kasan sun zo kusa gabaki ɗayan su a kusa-kusa suke sannan al'adun su da tattalin arzikin su da mutanen su duk wato sun yi kama da juna shi yasa suka zo suka haɗa kai domin su ga yadda za su yi yaƙi da ta'addanci a cikin kasashen nasu baki ɗaya.
To madalla a gaida Hausa ɗan mai soro. Harkan sufurin jiragen sama a Afirka na fama da matsaloli musamman zirga-zirga tsakanin kasashen na Afirka. Captain Bala Jibrin shi ne ciyama kuma shugaban jami'i na gudanarwa na wani kamfani mai zaman kansa da ake kira Fenflies mai bada shawara akan gina sababbin tashar jiragen sama a Najeriya. Ya tattauna da wakilin Muridwan Abbas yayin da yake halartar wani taro akan sufurin jiragen sama na nahiyar Afirka wanda aka yi a birnin Accra kuma ga yadda hirar tasu ta tafi.
Wato na farko dai babbar matsalar da ke damun kamfanonin jiragen sama na kasashen Afirka an yi magana a kanta an tattauna kuma za a haɗa takardu a tura wa shugabannin kasashen Afirka don abin ya wuce ƙarfin kamfanonin jiragen sama har ya shiga dole sai mun so kanmu da kanmu mu kasashen Afirka mun fara ziyartar kasashenmu. Yanzu a lissafi da muka gani ƙididdiga ta nuna cewa zirga-zirga tsakanin 'yan Afirka da a cikin Afirka kashi 15 ne cikin ɗarin zirga-zirga da ake na jirgin sama a faɗin duniya. Wato ma'ana mu 'yan Afirka muna ziyartar junanmu kashi 15 muna ziyartar turawa da mutanen Asiya da mutanen Amerika kashi 85. Kaga ba ma zumunci a cikin junanmu ba ma kasuwanci a cikin junanmu mu kasashen Afirka. Saboda haka wannan yana cikin babban kalubale da wannan mitin ya yi magana a kai kuma za a aika wa shugabannin kasashen Afirka kowace ƙasa za ta ba gwamnatinta.
Daga irin abin da ka gani ba da kasancewar ka halarci wannan taron wani irin cigaba kake jin za a samu ko kuma aka samu?
Wato kamar ni na kusa ƙarfi na akan abin da ya shafi airports. Saboda yanzu haka akwai airports guda biyu da muke aiki da su a Najeriya wadda za su buƙaci abubuwa da dama saboda ka hankali na ya tafi akan abubuwan da ya shafi airports. Bayan mun yi meeting an yi ta muhawara an yi taron ƙarawa juna sani din to an fita an ga yadda aka baje koli. To ni na fi shiga rumfunan baje kolin da ya shafi kayan airport kuma ka san ita kanta ƙasar Ghana tana cikin ƙasashe masu aika kayan abinci saboda kamar abarba pineapple da ake ci a ƙasan Turai. To a cikin kashi 100 na abarba da ake ci a ƙasan Turai kashi 80 daga ƙasar Ghana yake tafiya kuma daga wannan airport din ake shirya wata kago a tafi da shi. To kaga wannan mun yi magana da su koda daga baya ma za mu iya zuwa mu je har yadda warehouse nasu yake mu ga komai a hankali koda bayan sati uku ne sun amince mu rubuta musu takarda mu nuna cewa za mu zo mu gani za a ba mu dama mu zo a kai mu ziyara ta gani kwakwab mu kwana biyu ma muna shiga muna fitowa mu gani. Haka
afirka mu ɗan ta dunyaya zallar mu da ƙasa komai namu.
Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ƙarfe 10:11 ne da minti 19 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana idan dai masu sauraro na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsane inda bakon namu ke muna bayanin yadda zaman nan Amurka yake idan an kwatanta shi da na gida Afrika kuma yau zamu ci gaba daga inda muka tsaya game da rayuwa a nan Amurka
yau in ka duba kasashen mu Afrika da yawa in ka duba kamar a ce sallah ya kai layye gidaje da dama da ake layye ma sai ga in ka bincika sai ga duk ƴaƴan su dangi du ana ka bayan gari ake musu aike su layye su rufa mu kansu asi wani gida kuma ka ce karamin sallah ko kaza ɗaya ba a yayyanka to kaza wannan kuma duka hali ne da yake ba na zaka ji ka ce na ji dadin waga halin da me shike ciki ba a'a sai sa in kaga dan uwan shi kaga gidan da ake iya ayi wani abu sallah kai kana da shi dan kare ne kake da shi ka aika ma iyali ka da mata gida ka batta zaka mata aiki kana da uwa da uba gida zaka musu aiki amma muddin kana gida baka da abin yi ba abin da kuma zaka yi kana try kana kokatawa amma kana yin kaman baka yi to shike kawo sai ga kowaɗan samari wata shi sai ga yana neman hanya ya bar gari ko shi ma zai iya zuwa gida wata rana to abin da ke kawo zuwa bayan gari mu zo mu zauna kenan don abinda ba mu samu gida mu kan same shi anan abinda ba kai kamar kanka gida ka kan same shi anan a takaici wannan lokacin ya kai ina zama anan mototi kofar gida na mototi na hafu gare ni
yanzu haka anan
anan ka gani ko to sai in ce ban cewa yana da dadi ya ize fa bai da ize amma in ka rufe doki
me yasa bai da sauki
a to ai shin kai aikin
in baka aiki ba kuma
baka aikin ba ai baka samu kai indai ka aikin ka aje kanka lalle ka rufa kanka asiri ka kama kanka ka san mutuncin kanka ka san abin da yake sa kake cikin wannan kasa ka zo nema ne to ashe ka kai zaka Allah zai taimake ka iya ka rufa kanka asiri kuma daga nan
to amma nan wani bai taimakon ka kamar yadda aka yi jira kamar yadda kai bayani yanzu nan a ce baka aikin wani abu wani ya taimake ka
nan ga dai ai ka san nan ga akwai abin nan kana da dai credit mai kyau cikin kasan nan ai komai wani zai yi gida wallahi idan kana da credit mai kyau kasan nan ba ma gida ba a nan garin in wani na 100,000 a year ne in kai kana 40,000 a year in dai kana da credit mai kyau she kwari ka kwana gidan da shi ma zai kwana saboda kana da credit mai kyau akwai ta hinu amma gida ba mu da wannan harkokin nan sai mai hanya zaka je kana neman ma wai kudi a taya ka da banki ya taya ka da loan kai wani sana'a da shi jalli kai aiki da shi ma sai ga ya zama jani'in jaka to ka gani ababai da dama da yake yau in ka duba kamar wurin duban lafiyar mutum yau inda kake zaune ka cikin kasan nan sai ga in ka je likita a an duka duba lafiyarka in lokaci ya kai da aka saka sake dawowa yana a hankalinka ba wai su ce ka manta ba amma sai ga an bugo maka me ana remind ka ka zo a duba lafiyarka yau ka koma Afrika kuma sai ka je ka iske doctor daya patient na je gida kwanakin nan je na ga mamakin Allah wato mutane kamar wurin 20 ko zuwa 30 musamman suna zaune doctor ɗayan nan duk shi zai duba su duka su ta shi kan kowa kuma a bi cutar da ke tare da mai cin kowa da nashi irin cutar amma bai refer ka ka ce wannan ya fi ƙarfi na barin refer ka wannan shi zai baka magani in ya dace da kai ka samu lafiya mai dacewa kaga wannan matsaloli ne yake yana tare da mu Afrika sosai kwarai wannan na ce duk kasashen Afrika akwai shi su yi aiki nan doctor na aiki ne don yi maka kanshi suna ana biyan shi irin yadda zai iya bukatar shi biya kuma likitocinmu sai ga biyan nasu kawai lokaci ma shekara ɗaya biyu uku ba a biya su ba sai ga shi talakan da ya zo jinya shi kuma za a sake jan jinin jikin shi washe ka aje bribe to kaga waɗanda duka hali ne halayya ne da suke gida da yake in ka zauna ka duba sai ga wani bai lafiya in ka taɓa zama kasan nan kana dalilin komowa da ka ji ciwon ka sai ka aza akwati ka dawo za ka zo jini musamman ko ka tsaya can gida na je gane wani lokaci can kamar 19 na wani na manta farkon tahiya na gida sai wani abu ya zubo min a jiki sai tsohon nawa ya kai ni wurin wani doctor da aka ce mai wato America na fito zuwa wani bala'in charge
to
kin ce mai alaji
wai saboda me
wato na fito America
ka zo da kudi
na zo da kudi sai nace mai tsohon nawa ka sani wanga kudin nan na bar muku ni na saki holiday bazan kare ba na canje flight time na zan dawo wallahi da na dawo America within 1 month an kiyo shi wannan ya tafi ba da code CC na duniya ba
kana da insurance mai kyau
na da insurance ina kuma kudin na bar musu gida su ci amfani amma in na duki na ba wata ke wannan doctor sai zo na ko wanda CC ko ta su kuma ban su ba ma wani abin da zan ban musu
kila kuma baka isa ba kuma ciwon kuma
bai heal ba
to Allah ya kyauta yau ma kamar kullun lokaci ya daga mun hannu ma saware a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madin bakon namu Alhaji Babalibiya da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sakonnin ku
sakon farko ya fito ne daga Abubu Mai Goro Gashuwa yace a gaskiya akwai kalubale akan magajin sarkin kasar Saudiya akan yadda yake sauye-sauye a daular kasar gaba gadi hakika mu talakawan Najeriya mu yi matukan farin ciki da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya baiwa hukumar EFCC na ta ci gaba da binciken tsohon sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Babashir David Lawal da tsohon shugaban hukumar leken asirin Najeriya da fatan hukumar ta EFCC za ta yi aikin ta tsakani da Allah domin hukunta duk wanda aka samu da laifin cin hanci da rashawa da Comrade Salim Abubakar Imam Jinjiri shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Plateau da Bala Vice Driver Tanka Jos don Allah ya gaya ma majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a duniya cewa ya kamata su gaggauta ɗaukan matakin kawo ƙarshen kisan gillan da ake wa 'yan jarida tare da cin zarafinsu da ake yi a ƙasar Somalia ganin yadda 'yan jarida ke ba da gudunmawarsu tare da saida rayukansu wajen neman labarai da fatan wannan kira namu ya kai ga kunnuwan da suka dace daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Rosa Lati goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Bellel da Alhaji Dallah Tungan Jibo Assalamu alaikum VOA to Allah ya sa su binne dan da shugaba Muhammadu Buhari zai yi ya haifar da da mai ido amin daga Aishatu Musa Wada da Fatimatu Musa Wada da Hadiza matar Ibrahim Musa Wada barikin ladin jihar Plateau gwamnatin Najeriya ya kamata in kin bawa ya kuwa ruwa ki tuna da yalo mun ji zaki biya yan biya faradiyan biliyan 88 to ya su ma waɗanda rikicin Boko Haram ya ta gayyara kuma ya yan shiya da sojoji su kashe ki biya iyalansu duniya tunda su ma yan ƙasa ne kamar kowa daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
A takaice kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce Amurka tana bin hanyar diplomasiya kai tsaye amma ta bayan fage da Koriya ta Arewa duk da musayan maganganun da ke faruwa tsakanin shugaba Donald Trump da Kim Jong-un. A wani rahoto na musamman da ya wallafa yau Laraba, kamfanin na Reuters ya ce ya samu bayani daga wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da bai ambaci sunansa ba, cewa Joseph Yeon, jakadan Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, yana tattaunawa da jami'an diplomasiya da ke gudanar da wani shirin majalisar ɗinkin duniya a Koriya ta Arewa inda suke amfani da wata dabarar diplomasiya. Shugaba Trump a fili ya ɗauki alwashin gamawa da Koriya ta Arewa idan gwamnatin ƙasar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami. A shekarar nan Koriya ta Arewa ta yi gwajin makaman nukiliya masu ƙarfin gaske har sau 6. Ta kuma yi gwajin harba makami masu linzami ciki har da makami mai linzamin da zai iya zuwa wata ƙasa da ta yi ƙirarin harbawa wanda idan aka daidaita shi da kyau zai iya kaiwa ciki-cikin Amurka.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma can da yamma za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka. Musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham. Sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Peter Babaya kuma ƙiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Sai dai ka a koma gefe a jira ga 'yan yau da gobe za su shigo da shirin su.